Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 16 ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba Yakubu da kanin labarai.
To Baballe, sojojin kasar Ukraine sun bada rahoton wani kazamin lugudan wuta da sojojin Russia suka yi a jiya Litinin, tare da kashe akalla fararen hula guda uku na Ukraine da kuma jikata wasu 20. Amurka ta ce ziyarar da 'yan majalisar dokokin kasar ke yi a Taiwan ya yi daidai da dadaddiyar manufar Washington ta bai daya, inda ta bukaci kada China ta wuce gona da iri wurin maida martani ga wannan ziyara ta zaman lafiya. Kana wani babban jami'in majalisar dinkin duniya ya faɗa a jiya Litinin cewa miliyoyin mutane a Afghanistan na kan haɗarin fadawa cikin tsananin yunwa a daidai lokacin da yanayin sanyi ke ƙaratowa. Kana tallafin ayyukan jin kai na yin ƙasa.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya wata babbar kotun tarayya Abuja ta yankewa Hamisu Bala, wanda aka fi sani da wadu mai ɗaurin shekaru 7 a gidan gyaran hali.
Na bar mu Allah, yau an yi joki mai a kaina a matsayin an yanke mun hanko da polisa suka samu nagu, kuma dole ne gudu saboda ba san polisa ba ne. To amma ina gode ma Allah da yau ya zama ni ba dan ta'adda ba ne da shirin da ake.
Bayan nan kuma za ku ji cewa umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba jam'iyyar APC ta dawowa 'yan takara da suka ajiye takararsu don zaben shugabannin jam'iyyar ta hanyar sulhu kudadensu na sayen fom bai tabbata ba fiye da watanni 4 kenan. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da Aliyu Mustapha Sokwa take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Sojojin kasar Ukraine sun bada rahoton wani kazamin lugudan wuta da sojojin Russia suka yi a jiya Litinin, tare da kashe akalla fararen hula guda uku na Ukraine da kuma jikata wasu 20. An samu rahoton mutuwar mutane uku da wasu 13 da suka jikata a yankin gabashin Donetsk, wurin da aka gwamza kazamin fada na tsawon makonni, yayin da dakarun Moscow suka kai hari akan garuruwa da ƙauyuka da dama tun a ranar Lahadin da ta gabata, tare da kai hari akan gine-gine da dama. An kuma jikata wasu mutane 7 a Kharkiv, birni na biyu mafi girma a ƙasar, inda Russia ta kuma yi ruwan bama-bamai akan gine-ginen gidaje da wani yanki da ke kusa da wata tashar mota. Ba za a iya tabbatar da wannan ikirarin ba, amma ma'aikatar tsaron Russia ta ce ta kai hari kan wani sansanin soja a Kharkiv, wanda ta kashe akalla mutane 100 tare da raunata wasu 50 a cikin sojojin haya daga ƙasashen Poland da Jamus. A halin da ake ce kuma rundunar sojojin Ukraine ta ce ta lalata wuraren adana kayayyaki na Russia fiye da 10 da aka adana harsashe da kayayyakin soja a makon da ya gabata. Amurka ta ce ziyarar da 'yan majalisar dokokin kasar ke yi a Taiwan ya yi daidai da dadaddiyar manufar Washington ta bai daya, inda ta bukaci kada China ta wuce gona da iri wurin maida martani ga wannan ziyara ta zaman lafiya da 'yan majalisar suke yi, ko kuma kar ta yi ganganci ta juya ma'anar wannan ziyara zuwa zirin Taiwan. A jiya Litinin, rundunar sojojin kasar China ta ce ta kara yin atisayi a kusa da tsibirin Penghu na kasar Taiwan, yayin da tawagar wakilan majalisar dokokin Amurkan ke ganawa da shugabar kasar Taiwan Chai Ing-wen da 'yan majalisar dokokin kasar a Yuan. Tawagar majalisar dokokin Amurka na baya-bayan nan dai da ke ziyara a kasar ta demokradiyya mai cin gashin kanta ta samu jagorancin Senator Edward Markey, wanda ke zama shugaban kwamitin majalisar dattijai mai kula da harkokin kasashen waje na gabashin Asiya da Pacific, da kuma kwamitin kula da harkokin tsaron yanar gizo na ƙasa da ƙasa. Hakan dai na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan ziyarar da shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai a Taiwan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya Litinin cewa miliyoyin mutane a Afghanistan ne ke kan haɗarin fadawa cikin tsananin yunwa a daidai lokacin da yanayin sanyi ke ƙaratowa, kana tallafin ayyukan jin kai na ƙarewa. Za a iya kwatanta wannan batu da mummunan bala'i, inji mataimakin wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kuma mai shirya ayyukan jin kai a Afghanistan, Ramiz Alakbarov, yana faɗa wa manema labarai ta hoton bidiyo daga Kabul. Ya ce mutane miliyan 19 ba su samu abinci a ƙasar, kana miliyan 6,600 a cikinsu sun kai munzalin buƙatar gaggawa, mataki ɗaya daga faɗawa annobar yunwa. Talauci na ƙaruwa, inda mutane miliyan 35 a cikin al'umman ƙasar miliyan 40 suna fama da talauci, yayin da farashin abinci ya ƙaru da kashi 30 cikin 100. Alakbarov ya ce taɓarɓarewar al'amura a ƙasar na ƙara tabbatar da yadda baki ɗan tattalin arzikin ƙasar ke ƙara sukurkucewa.
To madalla, an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Wata babbar kotun tarayya Abuja ta yanke wa Hamisu Bala, wanda aka fi sani da Wadume, ɗaurin shekaru 7 a gidan gyaran hali ba tare da zaɓin tara ba. Daga Taraba ga rahoton da wakilin Salisu Garbala da ya aiko mana.
Mai shari'a Binta Anyako ce ta da ke babban kotun tarayyar Najeriya ta yankewa Hamisu Bala, wadda aka fi sani da Wadume, hukuncin shekara 7 a gidan gyara halinka, biyo bayan da aka kwashe sama da shekaru 3 ana wannan shari'ar. Hamisu Bala ana tuhumarsa ne da manya-manyan laifuka guda 13, ciki sun hada da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, lamarin da ya janyo aka kwashe sama da shekaru 3 ana sauraron shari'ar da ke babban kotun tarayya Abuja, karkashin mai shari'a Binta Anyako. Daga bisani kuwa kotun ta daure Mustapha Bala akan laifuka guda 2 kacal. Mai shari'a dai tace laifuka guda 11 kuwa bata samu kwakwaran hujja da kuma shaida mai karfi wadda za ta yi hukunci a kai ba, yasa ta yanke hukunci akan tuhume-tuhume da ta samu hujjoji a kansa. Kammala wannan hukuncin ke da wuya, nayi nasarar tattaunawa da Hamisu Bala, wadda aka fi sani da Wadi, wadda ya mana bayani kamar haka.
Gana barandan kotu, kuma yau shine ranar da aka yi judgment akan case na. Ina gidan police ma an yi kayance na guda police duka na ji wannan. Sa'annan yau judgment masu fadan ƙarya da gaskiya kai na ba su yi zuwa kotu su zo su duba ƙarya da gaskiya ba, kai dai ga kunan yan jarida ai kun gani babu irin ƙarya da ba fada ba, a ce ni a dan ta dani ni dan kinnafin ne na yi kinnafin na karɓar miliyan 100 da wani taba kama wani taba zuwa kotu ya ce da laifin da shi ana taba aikata mishi mummunan abu wanda har rana mai kamanta yau babu wannan. To amma ni na bar ma Allah, yau an yi joji mai kai na matsayin an yanke min an kop da police ya suka samu na gudu, kuma dole ne in gudu saboda ban san police ba ne. To amma ina gode ma Allah tunda ni yau ya zama ni ba dan ta'adda bane da sharrin da ake min. Shi ne abin da zan iya faɗa, yau an ɗaure ni shekara 7, ina gode ma Allah, amma ba akan ni dan kinnafin ba, akan ni dan ta'adda ba. To na bar mutum da Allah duk wanda ya ci ni dan ta'adda.
To ko menene ma masana hangen shari'a za su ce akan wannan batu, duba da cewa Hamisu Bala Wandumi an tuhume shi ne da laifuka guda 13, daga bisani kuwa aka yanke masa hukunci akan guda 2 kacal, lamarin da ya janyo zai shafe shekaru 7 a gidan gyara halinka. Barisa Idris Abdullahi Jalo lauya ne mai zaman kansa a jihar Taraba, wanda ya ce dama lalle haka na iya faruwa, akan iya tuhumar mutum da laifukan da suka haura hakan, daga bisani kuwa amma wanke shi gaba daya saboda rashin samun kwakwarar hujja.
Tuhuma daban yake da tabbatar da tuhuma. Duk yadda ake tuhumar mutum da laifi, na daya asarin mulki ya tabbatar da cewa tamkar da yi wannan laifin ba sai idan an kawo shaida bisa asarin kotu an tabbatar kafa dauke shi mai laifi. So za iya kawo tuhuma misali daban-daban akan mutum 10, 11, 20, 50, amma sai ka zo ka tarar wato saboda rashin shaida wadakila ka ga duk an sallame shi a kai. To ba mun mamaki ba ne kamar yadda ya faru da wannan shari'ar da aka yi, an tuhume shi da laifuka daban-daban amma daga karshe aka same shi da laifi guda 2.
Mai shari'a Binta Anyako ta yanke wannan hukunci ne a ranar 22 ga watan Yulin da ya gabata. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Salisu Garbala da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labarin duniya kashi na 2.
Tsohon magajin garin birnin New York Rudy Giuliani, wanda ke zama lauyan tsohon shugaban Amurka Donald Trump da ya yi kokarin taimakawa Trump wurin juya sakamakon zaben shekarar 2020, an faɗa masa a jiya Litinin cewa shi ne ake aunawa a binciken magudin zaɓe a jihar Georgia da ke kudancin ƙasar. Lauya Roberto Castello ya faɗa wa kafafen yaɗa labaran Amurka cewa lauyoyin gwamnati a Atlanta a babban birnin jihar sun sanar da lauyoyin Giuliani cewa ana gudanar da bincike akan rawan da ya taka na yunkurin murda shan kayi da Trump yayi a jihar da dan karamin rata karon farko da dan takarar shugaban kasa na Republican ya shaka shi a jihar tun a shekarar 1992. An shirya Giuliani zai gurfana gobe Laraba a gaban wani babban rukunin masu shari'a na musamman da ke binciken makonni na kokarin da Giuliani da Trump da wasu mutane suka yi a ƙarshen shekarar 2020 da kuma kwanakin farko na shekarar 2021 na kokarin juye kuri'u 11,779 da Joe Biden na Democrat ya rinjaye Trump da su a jihar Georgia inda mutane miliyan 5 suka kada kuri'a. A wani lokaci a ranar 2 ga watan Janairun shekarar 2021, Trump ya roƙi babban jami'in zaɓe na jihar Brad Raffensperger a wani faifayin wayan tarho da ya samar masa kuri'un da yake buƙata domin ya samu nasara akan Biden a Georgia. A ƙarshe, an saki wata 'yar jarida da aka kama ta a babban birnin ƙasar Sudan ta Kudu a farkon wannan wata yayin da take ɗaukar labarai a zanga-zangar ƙalubalen tsadar abinci. An kama Ding Magot, 'yar jarida mai zaman kanta da ke yi wa muryar Amurka aiki ne a ranar 7 ga watan Agusta a kasuwar Konyo-Konyo tare da wasu masu zanga-zanga guda 6 saboda yin aiki ba tare da takardar shaida ba. A makon da ya gabata, ofishin jakadancin Amurka ya buƙaci sakin Magot cikin gaggawa. Kana ya ce 'yan jarida na da 'yancin gudanar da ayyukansu ba tare da yi musu katsalandan ko kuma cutar da su ba. A cewar lauyan Magot, Seven Wani ya ce an saki Magot ne a jiya Litinin akan beli yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike akan batunta. Sakin 'yar jaridan ya matukan faranta wa iyalan tarai.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba wa jami'ar APC ta dawo wa 'yan takarar da suka ajiye takararsu don zaben shugabannin jam'iyyar ta hanyar sulhu kuɗaɗensu na sayan fom bai tabbata ba fiye da watanni 4 kenan yanzu. A bayyane take cewa jam'iyyar APC ta tara biliyoyin naira kama daga kuɗaɗen sayan fom ɗin takarar shugabancin jam'iyyar zuwa na mukamman takarar zaben shekarar 2023 mai zuwa. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta yi mana nazarin wannan batu ga kuma rahotanta.
Jam'iyyar APC dai ta sayar da fom ɗin takarar neman shugabancinta kan naira miliyan 20, inda a gabanin tafiya zaben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buƙaci a janye wa Sanata Abdullahi Adamu, inda ya samu shugabancin ta hanyar daidaitawa. Ko shin me 'yan takarar da suka biya miliyoyin naira ke cewa ne kan wannan umarnin dawo musu da kuɗin su? Mafi ƙarancin shekaru daga 'yan takarar Muhammad Sa'idu Isu ya ce shiru suke ji, wai malam ya ci shiruwa.
Tunda shugaban ƙasa ya ba da urumi cewa duk wanda ya sauka ma ɗan takaran da aka yadda da shi na consensus a maida mai kudin da ya sayi form, kuma ga yi nan wata 4 kuma ba wanda ya tuntuɓe mu a National Working Committee ko jam'iyya gabaki daya cewa ga yi nan yanda za a biya mu. To muna dai saurara, tunda alkawari ne kuma inda so ne cewa za a tsayar da mutum kafin a sayi form, ai da ba mu sayi form ba, amma tunda mun sayi form kuma an yi alkawari, to alkawari aka dauka kuma dole a cika, tunda harkan jam'iyya ce kuma harkan siyasa ce.
A martanin jam'iyyar ta bakin dan committee gudanarwar ta da Alukumu ya ce a yanzu haka an kafa kwamitin da ke aikin duba waɗanda suka cancanta da samun kuɗin.
Jam'iyya ta yi kwamiti ana tantance su waye ne suka sauka, su waye ne suke da haƙƙin a biya su wannan kuɗin, tunda mutanen nan ba mutum ɗaya ko biyu ko uku ko huɗu ba ne, jama'a ne da yawa. Amma jam'iyya ta naɗa kwamiti, kuma ana nan kwamiti suna aiki a kai, insha Allahu za a biya kowa duk wanda ya dace a biya shi za a biya shi.
Faruwar wannan lamari dai ya sa tuntubar ƴan adawa ko su ma sun shiga irin wannan yanayi na sulhuntawa da neman dawo da kuɗi. Yusuf Ginyadi, mai taimakawa shugaban jam'iyyar PDP Inyochia Ayu kan labaru, ya ce tsarin su ya sha bamban da na jam'iyyar APC kuma umarnin shugaba Buhari bai shafe su ba.
Umarnin shugaban ƙasa Buhari ga jam'iyyar APC bai shafo mu domin mu ba APC bane. Jam'iyyar PDP jam'iyya ce da ke da shugabanci da tsari da dokoki da kuma manufa daban da irin ta APC. Tun kafin a yi zaɓe na shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa, muna da tsarin da aka bi na sai da form da dokokin da aka kafa. Kuma babu inda aka ce in baka ci nasarar kujerar da kake takara ba za a mai maka da kuɗinka. Amma dai akwai inda aka ce za a rage wa mata da matasa, wannan domin ƙara masu ƙarfin gwiwa akan shigowa a tafi da su a cikin jam'iyya saboda demokradiyya ta inganta.
Duk da jam'iyyu a wannan karan sun caji kuɗi na sayan form a dukkan matakai, amma na APC shi ya fi tsada a tarihi, musamman na takarar shugaban ƙasa da ya kai naira miliyan 100 ko saya ko bari. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Rahoton Shamsiyya Hamza Ibrahim. Kada manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Duk da sakin ne kamar maradi, ya san da adi zaki. Ki dan an kwarkwaro da ka dauko, shi za ka mita.
Na fara Ali adalin sarki
ne. Ka shin mai martaba ba?
Eh, an dai bayar ban san sarki na ne.
Adalin sarki ne. Ko sarki a cikin da hawo mulki, ya kace aure ko guda ɗaya ba. Ba tsara. Irin samun ta adi zaki da ko ya.
Yanzu kai ni na zama sarki na maradi. In tattare ɗan sarki in ce Allah ci ne musu albarka da su da uwa. Ina yi akwa. Kenta ma a hidda ne.
Jama'a barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da saduwar mu da ku a kashi na biyu na muhawara da muke saro game da jinkirin nadin sabon sarkin Katsinan Maradi a jamhuriyar Niger, wanda Mansur Sani wakilin mu da ke can Maradin ya shirya tsakanin Basiru Hamisu Dan Badau, mai wakiltar gidan sarauta na shi marigayi sarki Ali Zaki wanda Allah ya warasuwa fiye da shekara ɗaya da ta gabata, da kuma Muhammad Lawal Dan Kusu Dan Kulozo wanda ke wakiltar ƴaƴan sarkin masarautar Katsina.
Mu dawo bisa kan wannan magana da Ta'azu Ali. Aka zo Belko ya tashi burhaha ya tattara mu meri.
Belko gwamna ne ko?
Eh, gwamna ne ta wancan. Ya kira mu ya ce wane ne za ku ba da rukun kwariya? Muka ce wanda za mu ba da rukun kwariya ya buci galadima tunda su ne magadan zauren kan ayi. Kan ayi sarki
galadima wanda yake a yanzu,
wanda yake a yanzu muka ba da sunan shi aka ce aka. Kuma sai da muka tattara duka mutane muka dan cikin gidan nan cikin haraba ta tsohon fadi na sarki nan muka tattara duka ƴan sarki kowa ya zo. Muka ce to kan mu tona mu kan masiri ku dan Allah dan Annabi ku hada mu inda a legada saboda baya da kyau ba girma bane ba mutunci bane ba darajar mu bane mutum a ce namu ne mu ce ba namu bane saboda Allah ka san abun bai ba ko to mutane da yawa suka hito suka ce a gaskiya Alibu da yawa akwai su hayi muka gansu kuma suka dawo tare da Alin suka ce Alibu ga da ba ga giran suka giran can tsohon gari ce to muka yi takarda muka aika matakar ranar ta dawo sai Barko tattara mu meri tsakani na da Allah ƴan sarki suna nan duk suka tashi suka tafi suka gaida Ali ni ban tayi na gaida shi ba ni
na san saboda kana adawa
eh ni da ba adawa da ke ba eh sa'an nan ni dai na san ba ɗan sarki bane
ina zuwa haka nan bari mu dawo ɗan ban Badau. Kuna da wani abu da za ku cewa game da abin da Baya Maradi Lauli ya faɗa?
Abin da za a yi cewa ni Basiru Dan Badau na gari sarauta na gari ta kan dan mahidi. Dan mahidi shi yahi malam na ganga. Malam na ganga yahi dan Kande, Abdulrahman dan Kande. Abdulrahman dan Kande yahi malam Hamus. Malam Hamus yahi Bashiru. To dalilin kenan shiga cikin abu. Shi kuma Ali Zaki dan sarki. Marema an ba sa'a ba. Marema aka bashi. Marema an kaga shi ko ba an ba bawan sarki. Ba a dogari. Ba a dan mace.
Mine ne ake ni da Marema?
Marema sarauta ta dan sarki. Malema shi ne wakilin yan sarki. Shi sarki bu zai mai wani sarauta. An ba dan sarki bane ba, ta zaba wani abu. Kuma shi zaban suna, sun gurgurdan Allah, da uban shi zaban suna zaba shi Ali Zaki. To ai da kada zaban sunan sarki, kai ba ta tabbata. To shi da wannan abu zama da Ali Zaki yana tsaya Maryamawa. Daga hin wannan farko, duk dan sarki ne ya kasance maradi. Ya san da Ali Zaki. Ya an an kwarba da kadako, shi za ka baita.
Kuma ka ce gano su an adawa ya tsone masa ido har suke mishi haka.
A shi wannan ai ta hasada a abu da wallafi Allah Allah mu amma shi wannan abu tunda kuma Allah ya riga kawo abu in ya riga abu to dole sai hakuri shi a sa'a ce shi sarki wanda kakannin mu daga sama kaje hosu Allah ya sauke sara kai ki ba tan bari gare su ba shi wannan abu da aka zo isili Allah ki azza isili sara ta kari isili kyauta farko ana tahiya shi da dan duku aminu shi abu ke shi ne sai ba yin shi kuma shi ne mai gidan shi dan duka dan kullodo to zo tsakanin su sai Allah tsakanin su to wannan abuwa yake aka tahi ana tahi ana tahi inda ana dibin sarauta an dawo hadi ta dan duka ne to Allah bai shi sarki ba kuma zo dan zo miki tahi wanda Allah ya sarki shi zai yi dan sarki Allah sa hawa wanda hawa Allah shi ke yi kana tun ta tahi ga dan sarki wasu mutan ta kare wani a ta kare ba shi ya mutu to Allah shi ke yin abu ne dan wanda ya nada sarki sai ya yi in kuma Allah bai ka ba ba kai ba
ni za ku dace game da maganar da Daya Maradi Lauli dan kusu ke cewa wai tsawon shekaru 16 da ba ta ga komai ba a yanda ake mulki
to adalin sarki ran Ali zaki ni yanki ba da kasa dan Isa tun da sarki Ali adalin sarki ne ko sarki a tun da hawo mulki bai kashe aure ko guda ɗaya ba ba tsara sarki ne adalin sarki irin tashin zuwa ga aure a rike ja kamar talakawa dan Allah kawo sarki na kirki ne irin Ali zaki irin samun ta Ali zaki da kowa ya gare ta Maryam Ali zaki ina cikin takara amma mazan mun shiga dade ne tunan mu ba yan siyasa mu ba yan goko bane ba Allah ke yi mun tsara Allah da lugu abin da ke yin wurin
ni za ku cewa game da yanda suke tsara da wadin suke ganin ka wani siyasa ce ta kawo shi saki
a siyasa hanyar tarban sai sarauta Allah ke yin sarki yanzu ai siyasa aka sanya Muhammad Muhammad Usman yana tare bazun na tare muna ce bazun Muhammad Usman Allah ka bazun ne shugaban kasa shi kuma shi Allah ya kaddara haka ko mun kace ga wanda ke so in ba Allah yake ba ai ba zama shi ne to wannan abu shi Allah shike sarki da wanda yake shi ne sarki to insha Allah sai yayi a da ba ta aiki wani abu shi a da ana yin sa amma ya gajera baka a da ba ta dan wani duka gidan nan guda dai ke bi
baka a da ba ta fiki
a wannan baka a da ba ce wani abu tun abin da ya mutu ya riga ya wuce a cikin wannan magana kuma shi yanzu dan sarki Ali yau aka tambaya ce dan sarki dan sarki Ali suke mu jiko ki da ki mu ji dan jiko ki malamu amma dan sarki Ali yau shi ke sarki yo igiyan Ali Zaki suke mare ma Ali Zaki dan shi ne yo ga dan shi a cikin dan muskore to yo komai aka kashe shi dan muskore ba dan muskore
an sarkin Ali Zaki akwai mai takara
da kuma mai takara dan muskore shi ne ake shi Ahmed shi ya ban dan shi
shine babban shi
to muna zama muna kallon abin da Allah zai shi ne sarki wani ke sarki Allah shi kada wanda ke da wani shi Allah shi ke da mulki ga wanda yake so
haka ne masu sauraronmu kada dai amanta ana kasancewa ne da shirin tsaka mai waya daga nan sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka wanda yake tahiya a ko'ina a faɗin duniya tare da fatan dukkanin inda kuke al'ummar da ke sauraronmu a faɗin duniya ana ci gaba da kasancewa tare da wannan shiri muna tsaka da tattaunawa game da masarautar Maradi wacce ta kwashe kusan shekara guda ba a zabi sabon sarki ba bayan rasuwar wato sarkin garin shine margayi mai martaba Maryamawa Sultan Alhaji Ali Zaki ba ta rubata lokaci ba za mu ci gaba daga inda muka tsaya Daya Maradi Lawali dan kusu kaji furtin da Daya Maradi dan bada yayi kana da wani tsokaci game da maganganun da yayi
ina da kwarai ma nake da na farin da yace a misalin shi Ali adalin sarki
ne kace mai martaba ba
ni ai ban san da shi ban dauki Ali sarki na ne
mai martaba
ka bari
sarkin gari ne
eh ko sarkin gari ne sarki ne na al'umma ni ba ni ba
ma shiga tarihi
yo baka san ba akwai inda ake rubuta kuma wani abu bisa tarihi
amma dai an rubuta Allah ya tsara
ko an yi akwai ina sai ana rubuta ana cewa ba a gada ba kuda ai
hau wace cewa
mutan takardu ai da kiri ne takarda tana nan dalili shi da yake cewa Ali ya gada kuma adali ne ya musu adalci tunda har ya ba su matsayi sun rike ko ba illa ba ɗan sarki waɗanda kakansu ya yi
su ne shi ne ganye hidda wanda ma'uwayensa suka yi hidda su.
Ya hidda su daga mi?
Daga matsayin wanda suka ci don sun ci a Ali bai gada ba.
Cikin adalcin Ali zaki in ba ta
ba a
kuma lokacin da ranka kiran cewa duka ƴan adawa cewa da ku ku taho a yi tsari tare kuka tsaya.
A'a. Duk wanda ke yi ai mun mishi wata magana dan ku ƴan jarida ba ku waye mu bane balanta na haka san wani abu kai lokacin da kuna sarauniya har kiran mu yayi ya kwace mu muka je sarauniya su ba mu radio report aka kiya muka kawo bakin mu muka kyale yanzu kai ni na yi zama sarki na maradi in tattare ƴan sarki in ce Allah shi ne musu albarka da su da uwansu da makwabtansu da wani kusancin su ai na yi hauka kanta ma a hidda ni.
To a gaishe ku malamai to nan zamu daga aya sai rana wace mu kawo muku kashi na uku inda zamu ji shin yaushe za a saran a nada sabon sarkin Katsina Maradi din nan sannan kuma akwai hannun gwamnatin tarayya ta Niger din baki daya cikin rikicin sarautar nan ta Maradi me tasirin siyasa dake cikin wannan lamari din Allah da zamu ji wannan rana wace in mun kawo muku shi uku na wannan muhawara din zai a madadin su bakin namu Basiru Hamisu dan Badau da kuma Muhammadu Lawali dan Kusu dan Kulozo tare da musamman kuma shi wakilin namu Mansur Sani da ya shirya mana wannan muhawara ni ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington huta lafiya.
To a gaida Aliyu Mustapha Sakwato yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To baban da a takaice sojojin kasar Ukraine sun ba da rahoton wani kazamin lugudan wuta da sojojin Russia suka yi a jiya Litinin tare da kashe akalla fararen hula guda uku na Ukraine da kuma jikata wasu 20. An samu rahoton mutuwar mutane uku da wasu 13 da suka jikata a yankin gabashin Donetsk wurin da aka gwamza kazamin fada na tsawon makonni yayin da dakarun Moscow suka kai hari akan garuruwa da ƙauyuka da dama tun a ranar Lahadin da ta gabata tare da kai hari akan gine-gine da dama. An kuma jikata wasu mutane 7 a Kharkiv birni na biyu mafi girma a kasar inda Russia ta kuma yi ruwan bama-bamai akan gine-ginen gidaje da wani yanki da ke kusa da wata tashar mota. A ƙarshe Amurka ta ce ziyarar da 'yan majalisar dokokin kasar ke yi a Taiwan ya yi daidai da dadaddiyar manufar Washington ta bai daya inda ta buƙaci kada China ta wuce gona da iri wurin mai da martani ga wannan ziyara ta zaman lafiya da 'yan majalisar suke yi ko kuma kar ta yi ganganci ta juya ma'anar wannan ziyara zuwa zirin Taiwan. A jiya Litinin rundunar sojojin kasar China ta ce ta ƙara yin atisayi a kusa da tsibirin Penghu na kasar Taiwan yayin da tawagar wakilan majalisar dokokin Amurkan ke ganawa da shugabar kasar Taiwan Chai Ing-wen da 'yan majalisar dokokin kasar a Yuan. Wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya Litinin cewa miliyoyin mutane a Afghanistan ne ke kan haɗarin fadawa cikin tsananin yunwa a daidai lokacin da yanayin sanyi ke ƙaratowa kana tallafin ayyukan jin kai na ƙarewa. Za a iya kwatanta wannan batu da mummunan bala'i inji mataimakin wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kuma mai shirya ayyukan jin kai a Afghanistan Ramiz Alakbarov yana faɗa wa manema labarai ta hoton bidiyo daga Kabul. Ya ce mutane miliyan 19 ba su samu abinci a kasar kana miliyan 6,600 a cikin su sun kai munzalin bukatar gaggawa mataki daya daga fadawa annobar yunwa. Talauci na karuwa inda mutane miliyan 35 a cikin al'umman kasar miliyan 40 suna fama da talauci yayin da farashin abinci ya karu da kashi 30%. Alakbarov ya ce taɓarɓarewar al'amura a ƙasar na ƙara tabbatar da yadda baki ɗan tattalin arzikin ƙasar ke ƙara sukurku.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kaimu an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Idan Allah ya sannan muna tafa da rahoto kan ƙarin kuɗin wutar lantarki da kuma ruwan famfo da hukumomin ƙasar Ghana suka yi. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ya kai na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.